sashen Hausa na Murya Amurka ke magana akan mitoci 25, 31, 41, 60. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kai tsaye a tashoshin gidajen rediyon amfani da Sarauniya da Fara'a da FM Nomad da Dalol FM da tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM a birnin Yamai. Kuna kuma iya kama mu ta hanyar sadarwar internet a koda yaushe akan voahausa.com ko sashen hausa.com. Masu saurare, assalamu alaikum, barkamu da warhaka. Yanzu ma Maryam Dauda ce daga nan birnin Washington DC tare da Hafsat Maina Muhammad da sauran abokan aiki. Muka sake dawo muku da wani sabon shirin. Yau Talata 19 ga watan Disamba na shekarar 2017. A shirin namu na yanzu za ku ji cewa hukumar custom da ke kula da jihohin Oyo da Osun ta kama wasu kayayyaki da kudinsu suka kai miliyoyin nairobi. Muna kuma dauke da rahoto akan matakan da jihar Lagos ta fara dauka akan magance matsalar bola musamman a birnin na Lagos. Yau muna son jin ra'ayoyinku akan waɗanne irin matakai ne kuke gani ya kamata gwamnatocin Najeriya su dauka akan zubar da bola ba bisa ka'ida ba. Lambar da za ku kira ku bayyana ra'ayi ita ce 1-202-205-2655. Kada a manta a sanya alamar tarawa a gaban lambar. Za kuma mu kawo muku labaran wasanni daga jamhuriyar Niger, amma kafin nan sai a gyara zama a jihalin da duniyar ta wuni.
Jami'ai a Afirka ta Arewa sun ce mayaka masu yawa daga yankin da suka shiga cikin kungiyar Daesh ko ISIS sun koma kasashensu kuma suna ci gaba da nuna biyayya ga kungiyar ta'addanci ta ISIS. A cikin watanni uku da suka shige, mayakan kungiyar Al-Shabab sun kai farmaki kan sansanonin sojojin gwamnatin Somalia har guda hudu, suka kashe sojoji fiye da 60, suka kuma kama mukamai masu yawa. Prime Minister Theresa May ta Burtaniya ta buga waya wa shugaba Donald Trump na Amurka yau Talata. Saudi Arabia ta ce ta kakkabo wani makami mai linzami da magoya bayan yan ta'addan Houthi a Iran suka harba a Yemen, inda suka ce sun harba ne da manufar kai hari fadar sarkin musulmai, sarki Salman a Riyadh.
A cikin watanni uku da suka shige, mayakan kungiyar Al-Shabab sun kai farmaki a kan sansanonin sojojin gwamnatin Somalia har guda hudu, suka kashe sojoji fiye da 60, suka kuma kama makamai masu yawa. A yanzu wata kididdigar da gwamnatin Somalia ta gudanar ta nuna cewa wasu daga cikin sojojin da ke kula da waɗannan sansanonin tun farko ba su ma da wani makami a hannunsu. Wannan kididdigar da gwamnatin ta gudanar ta nuna cewa kashi 30 cikin 100 na sojojin waɗanda ke wannan sansanonin ba su da makami. Haka kuma waɗanda suka gudanar da binciken sun ce wasu rundunonin sojan ma ba su da manya ko matsakaitan makamai, yayin da a wasu rundunonin ma akwai ƙarancin sojojin. A yau Talata, ministan tsaron Somalia Muhammad Mursal Sheikh Abdulrahman ya nuna amincewarsa da irin matsalar da rundunar sojojin ƙasar ke fama da ita. Ya faɗa wa sashen Somalia na Murya Amurka cewa lallai akwai sojojin da ko bindiga ba su da ita. Ya ce suna ƙoƙarin ganin cewa kowa ya samu, amma dai mafi yawan sojojin ƙasar suna da bindiga a hannunsu yanzu. Ya ce yawan sojojin da gwamnatin Somalia take biya albashi ya kai 26,000 a yanzu, amma ya ƙara da cewa adadin ya haɗa da waɗanda suka yi ritaya ko suka samu nakasa. Wasu majiyoyin soja masu tushe sun shaidawa Murya Amurka cewa a zahiri yawan sojojin gwamnatin Somalia bai kai ko rabin haka ba, watakila ma ba su kai 10,000 ba baki ɗayansu.
Jami'ai a Afirka ta Arewa sun ce mayaka masu yawa daga yankin da suka shiga cikin kungiyar Daesh ko ISIS sun koma kasashensu kuma suna ci gaba da nuna biyayya ga kungiyar ta'addanci. Jami'an sun bayyana fargabar cewa tsoffin mayakan da suka koma suna iya kai har-harin ta'addanci nan da 'yan watanni, abinda zai ƙara munin matsalar ta'addanci a yankin. Tun dama yana fama da wasu rassan kungiyar Al-Qaida. Jami'an kungiyar tarayyar Afirka sun yi kiyasin cewa ƴan Afirka su 6000 da suka shiga kungiyar ISIS sun koma kasashen su ko kuma suna kan hanyar komawa a yanzu haka. Sai dai kuma masu fashin baki sun ce ba lallai ne dukkan tsafin mayakan da suka koma ne za su ci gaba da nuna tsageranci ko aikata ayyukan ta'addanci ba. Akwai waɗanda a cikin su suka gaji da zaman tashin hankali a kullum. Sai dai kuma akwai da yawa daga cikin su da za su ci gaba da ayyukan ta'addanci su ƙara munin sha'anin tsaro kamar wadda aka gani a Masar a watan da ya shige, inda 'yan bindiga suka kai farmaki akan wani masallaci suka kashe mutane fiye da 300 a yankin Sinina.
Labaran duniya kuka saurara daga sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Hukumar kwastam mai kula da jihohin Oyo da Osun a kudancin Najeriya ta cafke wasu kayayyaki da suka hada da shinkafa da motoci da dilolin gwanjo da kuma tayoyin mota na miliyoyin nairori. Hassan Umar Tambuwal wakilin sashen Hausa na da ƙarin bayani.
Kontrolan kwastam mai kula da jihohin Osun da Oyo, Mr. Elisha David Chikan, ya shaida wa taron 'yan jarida hakan a Ibadan.
Mun kama shinkafa, mun kama kuma gwanjo, mun kama kuma motoci wanda ake kira tukumbo.
Kamar ita shinkafa buhu nawa kuka kama? Gwanjo kuma dila nawa kuka kama?
Shinkafa mun kama buhu 2,370, gwanjo kuma mun kama dila 135.
Kudaden su sun kai kamar nawa?
Duka da kayan da motocin da aka kama su da shi da tukabuwa za su tashi 64,183.
A ina kuka kama waɗannan kayayyaki?
A ta bodan Oyo. Oyo ko da shike Osun ma yana karkashi na, amma Osun ba su da boda. Sannan duka kame-kamen nan ai a ta gefen Oyo, amma waɗansu kuma a cikin gari based on information sai mu bi su mu je mu kama su.
Yaya za ku yi da waɗannan ababe da kuka kama?
Su din yanzu kamar shinkafa da motocin su ana kama kawai straight su zama seizure kenan, abin da kira an kama kenan. Za mu ba ma legal adviser ɗinmu shi zai je kotu sai shi kenan su zama kayan gwamnati.
Kamar mutane nawa kuka kama tare da waɗannan kayayyaki?
Muna da mutane yanzu haka guda 4 wanda za a kai su kotu.
Na ji kana magana a game da kuɗaɗen da kun tattara a tsakanin watan Janairu zuwa Nuwamba. Kamar kuɗaɗen nan nawa ne kuka tara ma gwamnatin tarayyar Najeriya?
Yanzu haka mun tara $1,016,001.
Watan da miliyan ɗaya kenan ku?
Miliyan ɗaya.
Ko akwai wani sako ga masu yin smoga?
To sakon shi ne magana ɗaya ne, a daina smoga, domin smoga yana ɓata mana ƙasa, yana ɓata economy ɗinmu da security. Kuma abun nan ne gwamnati suna yi ne domin a gyara ƙasa, ba wai gwamnati tana su ba mutane wahala ba ne, ana so a samu a gyara ƙasa. Su muna roko musamman ko 'yan jarida ku taimake mu gaya mutane akan cewa smoga nan ba kyau. Akwai hanyoyin yin aiki na kwarai. Akwai hanyar aikin kware suna nan da yawa, su zo su bi irin wannan wuraren importation din ma akwai yanda ake na kware. So sun zo kaga za mu ga musu gashi da kamata a yi.
Controller custom mai kula da jihohin Osun da Oyo, Elisha David Chikan kenan. Hassan Umar Tambuwal, muryar Amurka daga Ibadan a Najeriya.
A gaida Hassan Umar Tambuwal, a yayin da matsalar tarin bolar da ake jibgewa a kan hanyoyi a birnin Lagos ke ƙara yawa, yanzu haka gwamnatin jihar ta fara ɗaukan matakai da kafa cibiyoyin zubar da shara da kuma neman taimakon jama'a wajen tsaftace birnin, tare kuma da hukunta duk wanda ya ƙi bin doka. Ga wakilin sashen Hausa Babangida Jibrin da ƙarin bayani.
Yanzu haka dai a wani mataki na ba sani ba sabo, gwamnatin jihar Lagos ta bayyana cewa za ta ɗauki kwararan matakai na ladabtarwa akan duk wani da aka kama yana karya dokokin tsaftace birnin Lagos da gwamnatin ta kafa. Kwamishinan muhalli na birnin Lagos Dr. Babatunde Adejare shine ya tabbatar da hakan a ƙarshen mako. Kwamishinan ya bayyana cewa kawo yanzu gwamnatin jihar Lagos ta samar da cibiyoyi da za a dinga zuba shara domin kaucewa barkewa yawan cututtuka da kuma cunkushewar hanyoyin ruwa a birnin na Lagos. To ko mazauna birnin Lagos sun gamsu da wannan mataki da gwamnatin ta jihar Lagos dauka, ga dai abinda wani mai suna Kabir ke cewa.
Gaskiya matakin da aka dauko yana burge ni, saboda mai tsaftata tana ginshikin addini ne ta tsafta ma, kuma tana kawo da cucoci da haka taimakon da wannan gwamnati ya bada. Gaskiya ne a bada goyon ba.
To sai dai kuma a inda gwamnatin jihar ta Lagos Akinwumi Ambode ke tabbatarwa al'ummar jihar na ware wasu makudan kudade da kuma yin kira gare su da su biya kudaden haraji, inda za a samu kudin tafiyar da irin waɗannan ayyuka. Wasu mazauna birnin sun kuka game da ko unkula da hukumomin da aka dora kwashe sharan ke nunawa a akasarin angwannin da ake ganin tsibi-tsibi na shara, kamar da Malam Mikael ya shaida mini.
To ala hakika wannan mataki na gwamnati mun dai ji shi kuma mun ga takaddamar, amma yanzu abinda za a jira a gani shine shin za ta cika alƙawarorinta dangane da abin da ya shafi iban sharan. Saboda na san kafin yanzu ta yi wannan kaddamarwa, ai akwai misali kamar kamfanoni da ta nemi ta ba su wannan aiki na sirrin ƙabiu unguwa-unguwa suna kwasan shara, kuma mutane duk wata za su rinka biya. Sai ya zo ya kasance duk wani mazaunin Lagos ya sani cewa yanzu misali kamar nan unguwar da nake Obalande, muna biyan kuɗin sharan nan a nan shaguna, ina biya a gidan da nake. Amma sai ya zo ya kasance sharan nan za su taru, babu wanda za su zo su dauka. Ko kuma point din da suka ce matsaya da suka ce wayannan manya-manyan motoci za su zo su tsaya, sai ya kasance mutane sai su je wurin da sharan su, motocin ba za su zo ba. Sai ya kasance mutane dole suke daukan wani mataki na ba zai yiwu ka kwana da shara gidanka, ko ba zai yiwu ka kwana da shara a shagonka. Saboda haka matakin da mutane zai ga yafi mu sauki shine in suka samu bakin titi dare yayi sai su je su jefar da sharan anan. Wanda yake inda kamfanonin da aka bada ko kuma gwamnati bil haƙi da gaskiya ta yi wannan, da kamata ya a ce duk kwana biyu za su shigo unguwar nan su zo su kwashi shara. Amma sai ya kasance shi talaka yana biya baya ganin services din. Saboda haka shi ma sai ya ga ai kusan babu amfani ya biya, tunda yana biyan abin da baya ganin alfanin shi ne.
Gwamnatin jihar ta Lagos dai a waje daya ta bayyana cewa akwai metric ton 10,000 na shara da ake fitar da shi daga birnin ta Lagos a duk rana. Sharan da kuma ya gagare kundila take neman gudunmuwa daga jama'a, ta yadda za a kawo ƙarshen tsibi-tsibi na shara da ake gani a manyan titunan birnin. Babangida Murai Amurka daga Lagos.
Madalla a gaida Babangida Jibril. To kamar yadda kuka ji ɗazu, yau muna son mu ji ra'ayoyinku ne akan waɗanne matakai ne kuke gani ya kamata gwamnatocin Najeriya su ɗauka akan zubar da bola ba bisa ƙa'ida ba. Sai a kira a bayyana ra'ayi.
Yanzu kuma lokaci yayi da za a gyara zama, a kira 202-205-2655 domin a bayyana ra'ayi. 202-205-2655.
To mun samu kira na farko daga Kaduna.
Hello.
Hello, da wa muke magana daga Kaduna?
Kuna tare da Muhammad daga Karokaro ƙaramin hukumar jihar Kaduna.
To Malam Muhammad, muna jin ka.
Oh, sai dai ba radio tare da ni yanzu.
To Malam Muhammad, muna so mu ji ne waɗanne matakai ne kake gani ya kamata gwamnatocin Najeriya su ɗauka akan zubar da shara ko bola ba bisa ƙa'ida ba.
To ya kamata dai a samu kamar motoci wanda yake za su je ana ɗan shishara sharan ana tara ana kwashewa, domin a samu tilataccen guri wanda za a zuba. Saboda yanzu ma shara yau.
To Malam Muhammad, layin ka ya goce, yanzu bari mu je Yobe. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Yobe?
Kina magana da Muhammad Adamu, alƙalin ƙungiyar keke na shirin Navitas local government.
To Malam Muhammad Adamu, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Wato gaskiya akwai sakaci na gwamnati sosai sosai akan zubar shara bisa wanda ba bisa ka'ida ba. Dan kamar mu nan fitar sosai ki ga mutum ya dauko shara ya kawo lambatu inda ake wanda gwamnati ta yi a magudanar ruwa. Zai fito da shi daga gidansa ya zubar shara a cikin magudanar ruwa, kuma yana sauraron gwamnati ta zo ta yashe mar ta kai mara inda za ta kai mara.
To kuma ka ce kana ganin laifin gwamnati ta ina gwamnati ta kasa tunda ta yi lambatu din kuma yanzu ɗan unguwa ne ke toshe shi.
Laifin gwamnati din da ba ta bi tana kama irin waɗannan mutane tana musu hukunci mai tsauri domin ƴan gaba su ma su gani.
To mun gode Malam Muhammad Adamu daga Yobe, yanzu kuma bari mu sake komawa Kaduna.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
Wa alaikum assalam, da wa muke magana?
Maryam Dauda, sunana Alhaji Musa Garo, mai radio da recorder kasuwar Kawo Kaduna Najeriya.
To Alhaji Musa Garo, muna jin ka, menene ra'ayinka?
To alhamdulillah, ni ra'ayina gaskiya zan yi kira ga gwamnatocin mu da na jaha. Saboda da kin kun lura Maryam Dauda, mu a cikin garin Kaduna shekara 20 da suka wuce ba, akwai wani irin dan guri da ake dan kebewa guri guda wanda za a rika iya zuba bola a shi ko a ungwanni ko a layi ke a layin mu akan layin mu karshen layin mu akwai gurin da ake dan gini ne wanda za ka ga ana zuba bola wanda zaune za su zuwa su ba a gurin amma yanzu gaba daya an hada ne guraren an ce sai da su gurin da za ka zuba bola yanzu misali ba idan ka tara bola a gidanka in ba wani rigefar rafi ba ko kuma a'a ba inda za a je a rika zubawa kuma idan kika dauka yanzu kayan mu a nan jihar Kaduna akwai irin riba Kaduna irin rafuffuka da shauransu ko ba su ɗiban bola suka ɗiba za a ga can suke zuwa suna zubawa a cikin ruwa dole ambaliyar ruwa ma yayi yawa da haka ya kamata hukuma ta tanaji gurin zuba bola idan mutum ya zubar da bola gunda baki ne ba hukuma ta kama ta hukunta shi na ra'ayi kenan a tashi lafiya Alhaji Musa Garo na gode.
To mu ma mun gode Alhaji Musa Garo, har yanzu dai muna nan a Kaduna.
Assalamu alaikum Hajiya, sunana Yahu Suleiman Madaci, karamar hukumar Kauro jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To Malam Suleiman, muna jin ka, menene ra'ayinka?
Gaskiya batu yau da zan yi na ji daɗin wannan batu da kuka ɗauko. Wato hukumar tsara birane yana da kyau duk inda za ta tsara birane ta samar da filaye wanda wannan filaye mazauni ne na zubar da shara. Gwamnatin tarayya ta samar da tsari na gami da harkar leda na yawanci in kin shiga garin. Zaki ga ledoji kashi 75 yawanci ledoji ne. To in akwai yiwuwa wannan leda a samar da wata hanya wanda za a daina aiki da ledojin nan saboda ledan nan ba ta karbewa da wuri. Illa iya kanawar aiki ne. Na gode Yahu Suleiman Madaci, karamar hukumar Kauri jihar Kaduna tarayyar Najeriya.
To mun gode Malam Yahu Suleiman, yanzu kuma bari mu je Katsina. Assalamu alaikum, da wa muke magana daga Katsina?
Assalamu alaikum, assalamu Maryam Dauda, barka da aiki baka da wannan lokaci.
Barka ka dai, da wa muke magana?
To mai magana dai Alhaji Lawal Karofi dake tsangamawa karamar hukumar Danjanan jihar Katsina a Najeriya.
To muna jan ka, menene ra'ayinka?
Alhamdulillah, na ji abin da kuke tattaunawa kan shi, Allah ya kyawa sa kaiya. To alhamdulillah, idan muka da wannan lokaci cewa maganar bola da ake maganar cewa yanayin gurin zubar da su ana zubar da bola ta ko ina, kuma gaskiya ya kamata a ce gurin tana kwashewa. Saboda idan muka yi bibiya muka duba zama ga cewa ka ga wani lokacin idan aka ce gwamnati ta yi yawa a layuka da guraren da ake zubar da ita da zarar an ce an yi irin ruwan nan na farko din nan to ruwan sama din nan yana kyanta ya kai ta cikin ruwa kuma ruwan nan yana gurɓata ya kasance da an ce an sha wannan ruwa ta shiga an kama irin amai da gudawa din nan. To ina ganin kaman tsari ne kawai da ita da shi irin na da wanda zaki yi inda gari ya ga an yi gurbi din nan inda ake zubar da bola ko lokaci in kai yawa za a zo a kwashe kuma a fidda ita. To da za a ce za a ga irin wannan to za a tsaftace gurare da dama. To gaskiya muna kiran ga gwamnati gaskiya ya kamata ce a dawo da irin waɗannan abubuwa na kwashe bolan nan a daina banda cikin gari tana wari tana ɗoyi irin wani aka ce ruwa ya buge ta tana ƙara.
To mun gode da ra'ayinka, yanzu kuma bari mu je Oyo.
Kuna magana da Alhaji Alhaji Allah Abba Ojo local government Ilero.
To muna jan ka, menene ra'ayinka?
Dama abinda shawara ta zuwa ga gwamnati ya kamata a ce ta yi tsayin daka ta hana zuba shara ko ina barkatai saboda don yana zuba shara ta barkatai dole ne a samu ambaliya dole ne a samu matsaloli kala-kala ga cutoci kala-kala. To ya kamata a ce gwamnati ita ta yi tsayin daka ta hana mutane zuba shara barkatai ya kamata a ce ta yi tsaye ta yi wurin da za a rinka zubawa ko kuma motocin za a rinka ɗauka akai-akai su rinka zuwa ba wai a ce sai bayan wata biyu ko wata guda mu a nan Eleru sai mu samu wajen kwana 20 ko 30 ma wallahi kai mura ta zo a doke kaya.
To amma na ji ka ce ya kamata gwamnati ta tsaya kai da fata ta ga cewa an tsaftace muhalli, su kuma ƴan unguwa fa al'umma me ya kamata su yi?
Yawwa, to ƴan unguwa sun kwaso shara ba su san inda za su zubawa ba, kaga su zuba kan titi. To ya za su yi da kansu tunda ba su ɗebe musu wuri an kace ga wurin addade su zo su zuba ba, ba za su yi dole sai su zuba inda su ga dama.
wani sunan za su zo an ka zo bashar nan za su a danka yin kashi za ka ji wari na ta wuri na ta wari ba ba dadi bishe da zuwa wallahi dole ka samu matsaloli dole a samu matsala wallahi ya
to
saboda kuma na ba gwamnati shawara don Allah ta taimaka muna kamar da Allah ya taimake ta tana rigirgi da mu ba mu wurin da za mu zo bashar ko kuma ta kawo mutuncin zarin ka zuwa akai akai
To Alhaji Abba daga Oyo mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Lokoja. Assalamu alaikum da muke magana daga Lokoja.
Amma da Tanimu ne daga Lokoja.
To Mallam Tanimu da Allah ka dan rage sautin rediyon ka dan ka ji mu mu ma mu ji ka.
Kuna jin yanzu?
Yawwa muna jin ka. To menene ra'ayinka?
Ra'ayina shine wani ta dinga kawo motoci ko kuma ta gina waje da dinga zuwa ana zubar da shara kuma amma ta dinga lura da duk wanda suke zuwa zubar da shara nan bai kamata a dinga zubar ba a kawo hukunci ne yake da dinga yi musu ne ke duk wanda bai ba su ne ba sabo
To mun gode Mallam Tanimu da ra'ayinka kuma annan zamu dasa aya sai kuma gobe idan Allah kai mu zamu sake ba ku wata dama domin ku bayyana ra'ayoyinku. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC yanzu kuma ga shirinmu na gaba.
Wasanni a takaice.
Za mu soma labarin wasannin mu na ranar yau da jamhuriyar Niger inda aka kammala wasanni daban-daban dauko na wake-wake da na kade-kade da na raye-raye da na guje-guje a birnin Tawa albarkacin karbar bakcin wasan sallar cikon shekaru 59 da jamhuriyar Niger da zaman to jamhuriya da birnin Tawa ya karba a wannan shekara ta bana wanda aka rada ma suna Tawa Sakola sai kuma yanzu kallo ya koma sama inda kwanaki shida a cikin suka rage a soma alar kokowar gargajiya a birnin Zandar wadda za ta karbi bakuncin wannan gasar a wannan shekarar ɗan wasa guda 80 ne da suka hito daga jahohi guda 8 su goma kowace jiha za su damsawa domin neman cancantar lashe takobi na kasar da kuma neman zama sarkin ƴan kokowa a wannan shekarar idan muka leka a filayen wasanni daban-daban na kasashen turai yanzu haka ana cin ana damsawa a quarter final na league cup na kasar Ingila inda Leicester ke buga da Manchester City sai kuma Arsenal da ke buga da West Ham yayin da a wasannin rukuni na ɗaya na ƙwallon ƙafa na ƙasar Spain ake cewa ana goga tsakanin Levante da Leganes a ƙasar Jamus kuwa a wasannin kusa ga quarter final na ƙwallon ƙafa Mainz bugawa da Stuttgart sai kuma Schalke 0 cut ke buga da FC Cologne har yanzu dai muna ƙasashen turai inda yanzu haka tabbai yana ƙarara ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona na ci gaba da zawar cin tauraruwar ƙwallon ƙafan nan ta ƙasar Faransa Antoine Griezmann da ke buga ma Atletico Madrid rahotannin da wata mujalla ta ƙasar Spain ta wallafa sun nuna cewa an samu ganawa tsakanin Yelle da makusanta ɗan wasan na ƙasar Faransa da shugabannin ƙungiyar ƙwallon ƙafa na FC Barcelona abinda ma ake zargin cewa ya soma kawar cece-kuce tsakanin ƙungiyoyin guda biyu na su ƴan Atletico de Madrid din na ganin mecincanta ba Barcelona din ta soma tattaunawa da dan wasar ba tare da sanin kungiyar kwallon kafar da yake da yarjejeniya da ita ba shi ko tsohon tauraruwar wasannin guje-guje na gajeyu na kasar Afrika ta kudu Oscar Pistorius yanzu haka a yau ne ya tuntubi kotun tsarin mulkin kasar Afrika ta kudu domin dokaka kara dangance da kargame shi a gidan yari da shari'a ta yi a kasar ta Afrika ta kudu na shekaru 13 tun lokacin da ya kashe a miniyarsa a kusan ɗan shekarun da suka gabata a nasa bangare Justin Galton wanda tuni aka dakatar da shi so biyu saboda shan kwaroyi masu ƙara guzari a filayen guje-guje ya dakatar da mai horar da shi Haruna Mamman Bako na birnin Kwanni sashen Hausa da muryar Amurka daga birnin Tawa a jamhuriyar Nijar
Yanzu kuma ga sharhin muryar Amurka da yake bayyana ra'ayin gwamnatin Amurka. Tana yiwa a ce an shawo kan kungiyar ISIS a Syria, amma har yanzu ana ci gaba da fuskantar damuwa da hukuma a wasu sassa daban-daban na kasar ciki ko har da gabashin Gauta da ke hannun yan adawa a wajen birnin Damascus. Kamar yadda majalisar ɗinkin duniya ke cewa mutane da yawan su ya kai 400 suna karkashin halin oniya su domin ko an yanke su daga samun taimakon jin kai da kuma na magunguna. John Ingla, wanda wani babban jami'i ne na majalisar ɗinkin duniya mai ba da shawara a harkokin kasar ta Syria, ya shaidawa manema labarai cewa tsaikon da ake samu wajen kai kayayyakin agaji da kuma ba taimakon kiwon lafiya yana haifar da mutuwar yara. Ya ce suna neman taimakon bangarorin da abin ya shafa musamman gwamnatin kasar ta Syria da ma sauran dukkan kasashen da ke da tasiri a wannan wuri, amma kuma ba su taimakawa kamar yadda ya kamata. Jami'in ya ci gaba da cewa wani ma abin ban takaicin shine yadda gwamnatin kasar ta Syria da goyon bayan babban abokiyar ta Rasha sune suka haddasa wannan hali da gabashin na Gauta ya samu kansa ciki, wanda ya hada da kai hararen bumabumai da kai ma wurare kamar su asibitoci, kasuwanni da dai duk wani matattaran jama'a farmaki. Mai magana da yawun ma'aikatan harkokin wajen Amurka Heather Nauert ta yi Allah wadare da wannan lamari musamman na ci gaba da killace wannan yanki na Gauta.
Deliberate tactics to starve Syrian civilians, including women and children, block humanitarian and medical aid, bomb hospitals, medical personnel, and first responders in Eastern Ghouta.
Na hana fararen hular Syria samun abinci, ciki ko har da mata da yara, tare da toshe hanyar kai kayayyakin jin kai da na kiwon lafiya da kuma kaiwa asibitoci hari, kai har ma da jami'an kiwon lafiya a gabashin Gauta wani babban abin bakin ciki ne. Domin rayuwar yara, yan kasar Syria da wasu iyalai ba abin da za a rika yin siyasa da ita bane. Don haka muna kira ga kasashen duniya da su yi Allah wadare da wannan tabi'ar. Akan haka ne New York ta ce tana kira ga kasar Russia da ta tsaya kan matsayinta na ganin an kawo ƙarshen harin da ake kaiwa ga Gauta wanda ke takurawa farar hula.
The atrocities reveal the Assad regime's utter disregard for its own people and the extent to which it will go.
Wannan ayyuka asha da ke faruwa a wannan wuri ya fito da mugayen halayyar gwamnatin Assad wadda ba ta mutunta jama'ar ta, wanda wannan ya nuna tsananin yadda gwamnatin ke son ci gaba da kasancewa kan karagar mulki. Waɗannan irin halayyar injiniyar suna nunawa a sarari cewa akwai buƙatar ƙasashen duniya su fito ƙarara su goyi bayan shirin nan na Majalisar Ɗinkin Duniya wanda ta tsara ko kuma ta cimma a Geneva, da ta ce akwai buƙatar samar da matsaya da za ta mutunta buƙatun 'yan ƙasar Syria. Haka kuma sun jaddada buƙatar da ke akwai ta samar da damar kai kayan agaji ba da kowace irin matsala ba, da ma sabunta matsayin kwamitin tsaro na Majalisar Ɗinkin Duniya mai lamba 2165 da ke magana akan ba da agajin jin kai. Shirin murya Amurka kenan da bayanan ra'ayin gwamnatin Amurka.
To madalla, agogon mu a nan birnin Washington DC yana cewa karfe 4 saura minti 2. Yanzu kuma ga labarai amma a takaice.
Prime Minister Theresa May ta Burtaniya ta buga waya wa shugaba Donald Trump na Amurka yau Talata, inda suka tattauna matakin da Trump ya ɗauka kwanakin baya na ayyana amincewa da birnin Kudus a zaman babban birnin Bani Isra'ila, abinda har ya sa babban zauren taron Majalisar Ɗinkin Duniya ya kira wani taron gaggawa na ba sabon ba a bisa roƙon ƙasashen Larabawa da na Musulmai. Bayanin buga wayar ya fara fitowa daga fadar Prime Minister ta Burtaniya, inda aka ce shugabannin biyu sun tattauna bambancin ra'ayi da suke da shi akan Kudus. Maganar da suka yi ta wayar tana zuwa kwana ɗaya a bayan da May da sauran shugabannin ƙasashe 13 na kwamitin sulhun Majalisar Ɗinkin Duniya suka jefa ƙuri'ar amincewa da wani ƙudurin da ya buƙaci a janye wannan ayyanawa da Trump ya yi.
To da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirinmu na yau, sai kuma gobe idan Allah kai mu za ku ji abokan aiki maɗauke da wani sabon shirin. A madadin Hafsat Maina Muhammad da ta taya na gabatar da shirin, da Ms. Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni, da injiniyanmu Mr. Skip, ni Maryam Dauda ke cewa ku kwana lafiya.